بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم مسلمين منا وجنا قيس واتاء الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar a yau 9 ga watan Ramadan shekara 10 ga watan Ramadan. Na rage muku daya, kuna sauri ne? 10 ga watan Ramadan shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 26 da bakwai. To, shi ma kuna saurin kenan. 27 ga watan 6 shekara 2015 miladiya. Daga nan masallacin ATBU a nan Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a yau. Har yanzu dai muna nan a cikin suratu Al-Ma'ida. Haka ne? Mun tsaya kuma a aya ta 19. Yanzu zamu fara daga aya ta 20. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه، ka tuna yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa، ya kaumi ya mutane na، udkuru ni'matallahi alaikum، ku tuna da ni'imar da Allah ya yi a kanku، iz ja'ala fikum anbiya، yayin da ya sanya annabawa daga cikinku، wa ja'alakum muluka، kuma ya sanya ku kuka zama masu mulki، wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin، kuma ya baku irin abun da bai bada wani ba daga cikin talikai. Wannan mun bude wani sabon shafi ne daga cikin abubuwan da wannan sura take kunshe da su na darusa da sakonni ga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji ya gaya mana cewa ya riki alkawari daga wurin banu Isra'il, amma banu Isra'ila sun warware alkawarin da ke tsakanin su da Ubangiji. Shine Allah ya fara mana fashin bakin misalai akan irin warware alƙawura na banu Isra'ila da rashin tsayawar su akan gaskiya da rawar kafar su akan da'a wa Allah da annabin su annabi Musa alaihi salam. Mun karanta a baya cewa Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ba'athna minhum 12 nakiba. Allah ya zabi mutane guda 12 a matsayin wakilai na banu Isra'ila daga kowace kabila daga cikin kaba'il ko kabiloli na banu Isra'ila, kabilu na banu Isra'ila guda 12 nan an zabi wakili daya daga cikin kowace kabila. Annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya tserar da shi da mutanensa daga Fir'auna da jama'arsa sun tsallake kogin nan. Yanzu sun dawo, Allah ya maida su mamaya ga abunda Fir'auna da mutanensa suka bari. Sai Allah ya umarci annabi Musa ya tattara jama'arsa su koma asalin kasar su na kaka da kakanni. Wato kasar da annabi Yaqub alaihi salam ya tattara iyalansa suka dawo Misra bayan ɗansa annabi Yusuf ya samu mulki. Don haka sai ya ɗebo jama'arsa suka zo suka zauna a Misra. Sun zauna shekara da shekaru kamar yadda muka ce kimanin shekaru 600. Yanzu ya zama ƴaƴansu guda 12 nan sun hayayyafa, zuriya ta yi ƙarfi ta yi faɗi har ya zama sun zama ƙabila guda. Wannan ƙabilar ita ce ta zama ƙabilar Banu Isra’il. Annabi Musa ya zo ya yi fafutuka wajen ƙwata musu ‘yanci a hannun Fir’aun. Yanzu har ya zama gwagwarmayarsa ta kai ga ya zama jagoran da ya jagoranci juyin juya halin da aka kifar da gwamnatin Fir’auna, kuma yanzu ya zama da Fir’auna da mutanensa gaba ɗaya babu su kuma babu labarinsu. Shi ne aka ce tun da yanzu babban assignment ɗin da Annabi Musa ya zo yi ya ƙare ya cika, to ya tattara jama’arsa dukka su koma ƙasar kaka da kakanni a shiga al’ardul muqaddasa. Don haka sai Annabi Musa alaihi salam ya sanar da su saƙon Ubangiji, ya gaya musu cewa Allah ya umarce su da cewa su bar nan garin su koma ƙasar da Allah ya musu umarni da su je su zauna a cikinta, ita ce ƙasar kakanninsu. Sai tattara su suka nufi ƙasar Falastinu, wanda bisa zancen da ya fi rinjaye shi ne ake nufi da al'ardul muqaddasa. Annabi Musa da ya ɗebi mutanen nan suna hanyar tafiya, sai ya zaɓi mutane guda 12 nan na da da muka yi magana a kansu wakilai, sai ya ce da su yanzu ku je ku yi mana wato bincike na asiri na ƙarƙashin ƙasa, ku zama ‘yan leƙen asiri, ku je ku shiga mana ku ga me ke faruwa ne a cikin garin nan, saboda mutanen garin nan Allah ya ce mu je mu yaƙe su da ƙarfi ne mu kore su, domin ba za su yadda su fita a wannan ƙasar ba. Mu yaƙe su da ƙarfi mu kore su a garin, mu kuma sai mu shiga mu mamaye. Sai ya ce to ku je ku bincika mana waɗannan mutanen da aka ce mu yaƙa yaya suke, saboda na san halin mutanena da taurin kai, na san halin mutanena da yawan tambayoyi irin na ta'annufi, na san halin mutanena da rashin yin aiki da umarnin da aka umarce su, koda sun yi tambaya sun gane. Haka waɗannan mutane sai suka tafi, suka je suka yi bincike, suka yi leƙen asiri, suka dawo suka cewa Annabi Musa mun je mun samu waɗansu irin mutane ne da bamu taɓa ganin irinsu ba, waɗansu mutane ne firɗa-firɗa ƙarta, waɗanda suke da jini a jika, waɗanda in dai ta ƙarfin tuwo ne sun fi ƙarfinmu, sun fi ƙarfin jama’armu, ba za mu iya yaƙar su ba. Don haka Annabi Musa sai ya ce ai tun da umarnin Allah ne a kan mu yaƙin nan, kuma Allah ya mana alkawarin zai ba mu nasara, to tabbas za mu samu nasara. Saura da me, ku taimaka mini wajen ƙarfafa gwiwar jama’armu, kada mutane su yi ƙasa a gwiwa, kada su yi rauni, mu je mu yi yaƙin nan kamar yadda Allah ya umarce mu. Abu na biyu shi ne kada ku yarda ku faɗi wani zance da zai karya gwiwar mutanenmu, don haka kar ku ba su labarin waɗannan mutanen da girmansu. Idan suka ji za su yi taurin kai, za su yi tutsu, ba za su yarda ba. Su ko suna dawowa, sai kowa ya je samu ‘yan ƙabilarsa ya ce wai akwai babban aiki. Annabi Musa yana so ya ja mu ne mu je mu shiga garin nan, amma sai an yi yaƙi. Kun ga irin mutanen, ai in kuka ga irin mutanen kun san da cewa ba irin waɗanda za mu fuskance su mu yaƙe su mu ci nasara a kansu ba ne. Mutane ne masu girman jiki, masu ƙarfin tuwo, kuma masu bala’i, jabbari na ‘yan bala’i ne waɗanda ba za mu iya da su ba. 10 daga cikinsu suka fallasa wannan asirin, sai aka rage mutum 2 daga cikinsu, su ne Yusha’u ɗan Nun da shi da Kalib ibn Yufana. Waɗannan guda 2 su ne waɗanda su ba su faɗa ba, sun riƙe amanar da ke tsakaninsu da Annabi Musa na cewa a riƙe asirin wannan magana. Waɗannan da suka faɗa sai magana ya fashe, magana ta fashe cewa waɗannan mutanen da aka ce a je a yaƙa fa ba irin waɗanda za a iya yaƙar su ba ne. Don haka Annabi Musa alaihi salam da ya zo ya same su ya fara musu wa’azi a kanmu, yana tsuma su, yana ga musu kalmomin da ya kamata su zama jagora a kansu da za su amsa umarnin Allah. Sai suka ce cabɗi, ba za mu je ba, mu kam ba za mu je ba. Annabi Musa ya ce musu umarnin Allah ne ku je, suka ce su ba za su je ba. Waɗannan mutane 2 suka taya shi yin wa’azi, amma wa’azin nan bai yi amfani ba. don mutanen nan sun kangare sun ce su ba za su je ba kuma ƙarshe ba su je din ba. An fahimta ko wannan labarin da abin da ya faru a lokacin shine abin da Allah ya kimtsa kwakwalenmu yake so ya nuna mana anan. Idan ka ce Allah ya bada labari musamman wannan kissa da take takaitacciya ce amma waƙiya a ɗicciye da ta faru cikin wani yanki daga cikin zamani na Annabi Musa, akwai darussan da ake so mu ɗauka. Wannan kissar ita ce kadai za ta zama darasin mu a yau. Menene darasin da ya kamata mu ɗauka a wannan zamanin daga cikin abin da ya faru da Annabi Musa da mutanensa dangane da umarnin Ubangiji akan su yaki waɗannan mutane? Shine Allah ya ce mana, ka tuna lokacin da Allah ya ce, ai Annabi Musa ya ce wa mutanensa, ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum, ai ya qaum udhkuru biqalbikum wa bilisanikum ma an'ama Allahu ta'ala bihi alaikum min ni'matil iman wa ni'mati ma ja'ala lakum min wato istifa'il anbiya'i minkum wa istifa'i ba'dikum hatta ja'alahum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin bima'ana wa an'ama 'alaykum bi asnafin ni'am ma lam yamnahu li ahadin min al-'alamina fi zamanikum. Ya ku mutane na, ku tuna ni'imar da Allah ya muku mana. Allah ya muku waɗansu ni'imomi da ya kamata in Allah ya muku umarni ku amsa. Allah ya baku waɗansu abubuwa a baya waɗanda sun fi wahala sama da abin da za ku samu a nan gaba. Don haka in Allah ya umarce ku yi, Allah ba zai muku ni'ima a baya kuma a nan gaba kuma ya zo ya muku butulci ba. Tunda a baya Allah ya muku ni'ima, yanzu duk abin da Allah ya sa kuku karɓa zai zama wato hanya ce da ni'imar za ta ƙara ƙaruwa a gare ku. Shine uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna a cikin zuciyarku kuma ku ambata, domin godiya wa Allah akan ni'imominsa shine ka tuna a ranka, ka ji girman Allah, sannan kuma ka ambata a bakinka ta hanyar ba da labari da ni'imar da Allah ya maka. Allah yana so in ya maka ni'ima yana so ka faɗa, kada ka ɓoye ni'imar da Allah ya maka. Inna Allaha idza ahabba idza an'ama ala 'abd yuhibbu an yara athara ni'amihi alayhi. Idan Allah maka ni'ima yana so ka ambata wasu ma su gani. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, shine uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna da ni'imar Allah sannan ku ambaci ni'imar, ku rinka yawan ta'i haka da abinda Allah ya ɗaukaka ku da shi ya muku ni'ima. Wannan zai sa ku rinka zaburar da junanku akan yin da'a wa Allah da kuma kauracewa saba masa. Daga cikin ni'imomin da Allah ya muku shine izja'ala fikum anbiya, bima'ana Allah ya zaɓi waɗansu daga cikinku sun zama annabawa, ƙabilarku ta zama ƙabilar da ta fi kowace ƙabila yawan annabawa. Kuma a ce Allah ya naɗa mutum annabi shine mafi girman matsayi da ɗan adam ke iya kaiwa. A daga cikinku akwai ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa sun zama annabawa, shine izja'ala fikum anbiya. Ni kaina da yanzu nake muku magana shi Annabi Musa ya ce Allah ya zaɓe ni na zama annabi, abun alfahari ne a wurinku a ce kuna da wakili daga cikin wakilai na annabawan Allah, yau gani har ina cikin ulul azm. Wani yana ya kamata ku gode wa Allah, fafutukar da na yi ta yi Allah ya ce ku kuka zo yanzu har kuka kawo wannan matsayin, ya kamata ku gode wa Allah a kai. Banu Isra'ila, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabi khalafahu nabi. Su banu Isra'ila sun kasance waɗanda suke mulkinsu, suke gudanar da al'amuransu na addini da na rayuwa duka annabawa ne, sun fi sauran mutane. Mu yanzu waɗanda suke riƙe da jagorancin siyasar mu ba annabawa ba ne, mutane ne daga cikinmu. Su kuma annabawansu su ne masu riƙe da siyasa, kuma su ne masu riƙe da harkar addini. Ai Allah ya ɗaga su, izja'ala fikum anbiya, sannan kuma waja'alakum muluka, bima'ana waja'ala minkum mulukan, daga cikinku akwai waɗanda Allah ya ba su mulki mai yawa. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Daga cikin iyalan Annabi Ibrahim akwai wanda Allah ya ba su mulki mai girma, shine waja'alakum mulukan, daga cikin zuriyarku akwai wanda suke da mulki mai yawa. Wannan shine fassara ta ɗaya. Ko kuma ka ce ma'anan waja'alakum mulukan ai waja'alakum tamlikuna amrakum ba'da an kuntum mamlukina qabla dhalik, da ai kun kasance ku abun mallaka ne, kun zama kamar bayi yastad'ifu ta'ifatan minhum da an kaskantar da ku kun zama kaman bayi yanzu kuma ja'alakum mulukan ya sa kuna da yancin kanku kun zama masu mulkin kawunan su yanzu ba wani ne yake mulkin ku ba ku kuke mulkin kanku da kanku wannan ma abun alfahari ne kuma abun godewa Allah duk waɗanda ake musu mulkin mallaka ai ba su suke mulkan kawunan su ba amma in kuka zama ku ne kuke da mulkin kanku kun zabi ɗaya daga cikin ku shine mai mulkin ku ai dole ku godewa Allah duk waɗanda suka samu ya zama cewa ba wani ne daga waje yake mulkin su ba su godewa Allah in su da kansu suke mulkan kawunan su shine ma'anar waja'alakum mulukan waɗansu malamai suka ce ma'anar waja'alakum mulukan shine Allah ya ba ku abubuwa na more rayuwa yanda kura rayuwa kamar rayuwar sarakuna Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak Al-Sahihain ya ruwaito hadisi ya ruwaito asar da isnadin sa har zuwa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi da baban sa yace ma'anan mulki shine ka tashi ka wayi gari kana da mata kana da gidan kanka kuma har kana da mai maka aiki a gida yace to ka zama sarki shine ma'anan waje alakum mulukan yace su kuma banu Isra'ila kowa ya zama dan gata ta yanda sun yi aure sun samu gidajen kansu kuma har suna da yara barori masu musu aiki shine ma'anan waje alakum mulukan an karfafa wannan da wani asar wanda Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito shi zuwa ga Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana tadi da wani sai yake ce masa mu dai kan mu ne talakawa daga cikin muhajirai sai ce alaysat laka mra'atun ta'wi ilaiha kai kan ba kana da mata ba wanda in ka je ka debo damuwar yamma zaka zo ka sauka gare ta in ka je ka wuni kanka yayi zafi in ka zo za ta dan nitsar da kai kuma in ka zo da daddare ba za ka kwanta kai ɗayan ka a gauro ba kana da wannan ba yace ina da akwai alhamdulillah wanda bai da shi ba sai ce alaysa yace alaysa tamliku baitan taskunu fi yace ba kana da gida ba wanda kake zaune a ciki yace kwarai ina da gidan da nake ciki sai yace fa anta idan min al aghniya yace to ai kana daga cikin wadatattu kai baka cikin talakawa sai yace kuma ba kana da mai maka aiki a gida ba matarka da kai ba sai kun sha wahala ba kana zaune zaka ce a miƙo a kawo kaza a kawo ayi kaza ayi ba tare da an maka musu ba yace ina da shi sai yace fa anta min al muluki idan yace tunda haka ne kana daga cikin masu mulki dama mai mulki me yake gadara da shi shine wadannan abubuwan ya sa ayi kai magana sawa a maka Allahu musta'an saboda haka sai malamai suke cewa ma'anan waje alakum mulukan shine Allah ya sa kun zama masu mulkin kawunan ku kuma kuna da abubuwa na more rayuwa wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma Allah ya baku abinda bai bada wani ba daga cikin talikai a zamanin ku Allah ya fifita ku da abubuwa da yawa wanda bai bada mutane ba ko kuma Allah ya baku abinda a da baya bai taba bada wasu ba daga cikin abinda Allah ya baku wanda da bai taba bada kowa ba shine Allah ya rinka sauko muku da abinci take away daga sama baka da bukatar komai sai dai kawai ka dora hannunka ka fara ci da abinci kullun an saba ana ci ne daga ƙasa fal yanzurul insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabban thumma shaqaqna al-arda daga cikin ƙasa wannan kuran da karena wannan ya shiga cikin ƙasa in ya shiga cikin abinci ba za ka ci ba amma daga shi ne abincin ka ya fito amma sai aka fara sauko musu da abinci tas daga sama inda ba kura wa anzalna alaykumul manna was-salwa in kana jin yunwa kawai sai ka daga kai sama sai abinci ya sauko ƴaƴan shila ne ka dauka ka fige ka ci iya isanka kuma ga manna kuma ka dauka ka sha ka kunkwada sai ka tashi ka ci gaba da harkokinka ba ruwanka da girki ba ruwanka da mai dafa abinci ba ruwanka da ka ji yunwa a duk wannan babu wannan ai malam yuti ahadan min al'alamin sannan kun zo kuna tafiya kuna jin rana ta dame ku wa anzalna alaykumul ghamama sai Allah ya ce girgije ya sauko kasa ya zo ya musu lema ba sa bukatar sai sun sa lema sai girgije ya zo yana musu duk inda suka je in sun tsaya sai ya tsaya in sun tafi sai ya tafi an taba yi wa wani wannan banda ku wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya muku abubuwa na baiwa da ni'ima da yawa ya kamata ku tuna da wannan ko kuma ya zama ku yi wa Allah da'a idan Allah ya umarce ku
Me muke fahimta a cikin wannan aya? Muna fahimtar cewa na daya idan kana so yana daga cikin salo na karantarwa. Idan kana so kai wa mutane umarni ko ka hana su wani abu to ka tuna musu da girman Allah da falalar Allah akan su. Yana sa su kuma in ka faɗi abinda Allah madaukakin sarki ya umurce su da shi za su fi saurin karba. Saboda in mutum yana tuna ni'imar Allah to yafi sa ya ji nishadin yi wa Allah bauta, yana kaunar Allah kuma yana jin tsoron Allah. Abubuwa biyu dama ake nema, ba a so ka bauta wa Allah kana tsoron sa kadai, ba a so ka bauta wa Allah kana son sa kadai, sai dai ka hada duka biyu. An gane ko? Sai dai ka hada duka biyu, kana tsoro wai da una na ragaban wa rahaban, kana tsoro kuma kana kwadayi kana son Allah. An gane ko? Shine al-mahabbatu wa ta'zim, sannan kuma al-khawf wal ijlal. Ka ji tsoron sa kana girmama shi kuma kana kaunar ta kuma kana girmama shi, abubuwa guda biyu nan. Don haka salo ne na karantarwa a wurin annabawa, cewa in za su karantar sai a tuna maka da ni'imar Allah akan ka, tunda an faɗi sakon Allah zaka karba. Shine udkuru ni'matallahi alaikum. Abu na biyu da muke fahimta anan shine kullum mu zama daga cikin masu yawan tunawa da ni'imar Allah akan mu. Shin muna yin haka? Shin kakan zauna galibin rayuwar mu shine kullun kuka muke yi, kullun complain ne. Amma mutum ya zauna yana tunawa da ni'imar da Allah ya masa abubuwa da yawa, ni'imar lafiya, ni'imar gabobin da suke jikinka, ni'imar iskar da kake shaka, wani ga iskar amma bai isa shake ta ba, yana da cutar da ta sa ba zai iya jan numfashi ba, wani ga ruwa amma ba zai iya sha ba, yana da wata cutar da ta sa ba zai iya shigar da wani abu ba, sai dai a daura masa ya shiga ta cikin jikinsa. Kana tuna wannan? Sannan kana tunawa da suturar da yanzu kasa? Wani yana nan a yanzu bai isa ya sa sutura a jikinsa ba, ga jikinsa yana da shi amma wallahi dole ya kwabe saboda duk jikinsa a zagonye yake. Kana tunawa da wannan ni'ima? Ka samu lafiyar da zaka sa ta fi fa sama da ka samu abin da zaka sa din. Amma galibin mu su ne wanda suke da lafiya, kadan ne wanda ba su da lafiya. Da na waje da na asibiti suwaye suka fi yawa? Da mu da muke zaune a nan da waɗanda su suke kwance ba za su iya tashi ba, ba za su iya zuwa nan ba, suwaye suka fi yawa? Waɗanda ba za su iya tashi ba su ne kaɗan. Ya kamata ka rinka tuna shine uzkuru ni'matallahi alaikum. Yana daga cikin abin da ya kamata mu rinka tunawa daga cikin nimomin Allah shine arzikin mu kullun karuwa yake, wallahi ba baya yake ba. Ko da a ƙasar mu a yanzu haka kukan mu ne ya fi yawa akan godiyar Allah mu. Na tabbatar da cewa duk wanda ya rayu daga cikin mu shekara 20 sama da haka a baya ya tabbatar da cewa yanayin rayuwa a yanzu ya fi dama-dama a kan da. Wallahi in dai har mutum ya kai shekara 30 zuwa shekara 40, in dai ya yi yaranta, to ya tabbatar da cewa a lokacin da yake yaranta adadin waɗanda suka mallaki abubuwa a unguwarsu a da da waɗanda suka mallaka a yanzu ya tabbatar da cewa ya bambanta. Adadin yanda ake cin abinci a da ya bambanta da yanda yanzu ake cin abinci. Yanayin sutura da mutane suka mallaka suke sawa a yanzu ya fi yanda da ake. Sannan mutanen da suka fi kowa godiyan Allah su ne waɗanda ba sa da shi ɗin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da mutanensa sun rayu a lokacin da za ka samu mutum zai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ni da kai da dukkanmu a nan daraja, amma wallahi duk duniya bai mallaki komai ba sai ma ya fi ɗaya da yake yafawa. Idan ya cire shi zai zama duk duniya ba abin da ya mallaka. An samu wani mutum sahabi ne ya fi ni da ku daraja. Mu yanzu muna da riguna har guda nawa? Muna godewa Allah muna tunawa da wannan rigunan ka nawa? Shi yanzu in ka gan shi ya fito din nan to ya fito da dukkan abin da ya mallaka a duniya kenan, bai da ko takalmi. Haka yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana so ya aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka kawo abin da zaka bata sadaki. Yaje ya zaga bai samu ba. Annabi ya ce masa ka je ka nemo ko da zoben bakin karfe in akwai ka samu, in samu abin da zan bata a matsayin sadaki. Yaje zago ya ce ban samu ko da zoben bakin karfe ba, ba fa zoben azurfa ba, zobe na bakin karfe, iron, black iron ka samo mana. Ya ce bai da komi sai wannan mayafin. Annabi ya ce in ka bata zai zama baka da komi. Daga cikin malamai da suka gabata waɗanda yanzu muke karanta littattafansu, waɗanda da su muka samu albarkar rayuwar nan muka samu haske, wallahi muna da arziki da ci gaba wanda su duk ba su samu ba. A yanzu haka mutumin duk da ya samu dama zai yi tafiya, zai hau mota, yana bacci a kai shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya fi son sa fiye da kowa yana tafiya akan raƙumi, wani lokaci ya sauka a ƙasa suka yi tafiyan kilomita 800, zai sauka a ƙafa ya taka da cikin rana الذين تبعوه في ساعة العسرة لوكشن سنن وحلا حكا أكبت تارد من زون الله سلام حكا يتاكا دا كفر تيجي أي كن حجي داو دا كفر سا كوكومي هاو كان أمي كي ينزو كان تفيا أشكي موتا كان بچي أشكي إيسي أما سنو كبودي والله أكا وانا شي من زون الله سلام دا تن وانا كرمي ريسوسي دا تن أبن دا الله يباشي za ai wata biyu a gidansa ba a tsora abinci ba wane ne a cikin ku ake yin sati ba a ci abinci ba gidansu ya daga hannu amma wanda Allah ya fi so duk duniya za ai wata biyu ba a dafa abinci ba ba don shi marowaci ba ba don saboda shi yana da kankamo yana rikewa ba yafi kowa yalwata wa iyalinsa duk abin da ya samu zai ba su amma za ai wata biyu Allah bai bashi ba a cikin gidansa haka za a zauna ba a ci abinci ba amma shi ne wanda Allah ya fi so duk duniya amma a hakan zai zauna ya kwana yana sallah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa tarana zai bar dan ka danne daga cikin dare haka zai zauna yana ta sallah har kafarta tayi faso Aisha ta tambaye shi me yasa zaka rinka wahal da kanka bayan Allah ya yafe maka abin da kai da abin da zaka yi yace afala akunu abdan shakura yace bazan gode wa Allah ba Allah ya mun ni'ima mai yawa kai kuma kana gode wa Allah akan taka ni'ima to wannan abin da wannan ayar take koya mana kenan mu zama masu yawan tunawa da falalar da Allah ya mana sama da yawan tunani da damuwar mu shi yasa galibi mutanen da zaka ga sun kasa tunawa da ni'imar da Allah ya mun sai kaga ba ta da koshin wato zuci ba ta da hakuri sai kaga sun je suna roko kaga sun je suna zubar da mutuncin su kaga wani ma malami ne yana fadan kalmomin da daga ji wallahi kai da kake sauraron sa zai ka kashe baka so ka saurara saboda kana jin kunya in dai kana kunya saboda yana maula yana roko yana fadan kalmomin da zai sa a saurare shi a bashi wani abu me zai sa mutane su yi wannan in dai muna gode wa Allah wallahi mutum ba zai haka ba ballantara kuma sauran mutane na gari kai hakuri da abin da Allah ya baka wallahi duk yanda kake gani kana da kadan din nan akwai wanda ka fi shi amma yayi hakuri ya zauna ya kame kada in ja mu da yawa zan ba mu wani labari da na karanta wanda wani bawan Allah yake fada wani abin da ya faru wata rana a Riyadh kasar Saudi Arabia a cikin shekarun da suka shude lokacin kasar Saudi Arabia tana cikin talauci sosai kafin a zo a waye har a samu man fetur sai wani bawan Allah wanda yake da dukiya kuma yana ciyar da dukiyarsa kullum yana bada sadaka fi sabilillah a ciyar da mutane sai wannan bawan Allah sai zauna yana kwanci a cikin azumi ne a cikin azumi a lokacin a cikin yankin yana daya daga cikin daidai ku wadanda suke da mota saboda a zamanin ba motoci da yawa sai yana gangadi bayan sallar asuba sai mafarki sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ka zauna kana ta raba abun arziki anan kana ta bada wadanda suke da shi akwai wani bawa daga cikin bayin Allah masoyana yana can a wani kauye kaza a Riyadh na manta sunan kauyen yace ina so a yau ka je ka bashi abun buɗe baki domin yanzu haka yayi kwana uku bai ci komai ba sai ruwa kadai yake sha da shi yake sahur da shi yake cin abinci da shi da iyalansa kuma duk mutanansa ba su sani ba yace in ka je zaka je kauye kaza a unguwa kaza masallaci mai suna kaza shine limamin masallacin yau ka je ka bashi abun buɗe baki in ba haka ba zai zama ya kwana na hudu kenan bai ci komai ba kuma bawon Allah ne zai fito ayi sallah da shi kuma yi murmushi da mutane ya gama abun sai koma gida ba zai roki kowa ba haka ake so malamai su zama wannan bawon Allah ya dauki mota ya cika da kayan abinci da kudi ya dauka tunda manzon Allah ya gani a mafarki sai ya dauka ya kama hanya yana tafiya kuwa Allah ya bashi sa'a ya isa Riyadh ya isa kauyen ya je kuwa ya je tambaya yanda annabi ya ga mutum bai taba zuwa garin ba a cikin mafarki ya gani yana zuwa ya tambayi sunan kauyen ya ga kauyen yanda aka ga masa ya je ce ina masallaci mai suna kaza aka ce kaza ya je shiga masallacin kuwa sai ga bawan Allah nan ya fito irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yana zuwa sai je same shi aka yi sallah ya fito daidai ya iso daidai lokacin kiran sallah ya zo ya same shi sai ya ce ah ya naga wani bawan Allah kamar bako mallan kai bako ne yace eh ni bako ne sai ce ah to bismillah kai bako na ne yau bako kuma yau alhamdulillah saboda a musulunci akwai karrama me bako shi kuma bai da komai sai ce yau a wuri na zaka sha ruwa ya debo ta ko ya karbe shi da hannu bibbiyu ya dauke shi bayan an yi sallah shi kuma ya ji mamaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa talaka ne bai da komai kuma ya ce shin zai sha ruwa gidansa suna zuwa kuwa sai ya je ajiye shi sai ya ce bari ya dan shiga ya shiga yace matarsa to yanzu ya zan mu tace wallahi babu komai sai ruwa zalla sai yace mata abinda Allah ya bamu kenan abinda bakon mu zai hakuri da shi kenan bana roko balle in je in roko yace mata bismillah sai fito da ruwa an rufe ya bude yace mata bismillah ya dauki ruwa ya sha sai wannan bawon Allah ya fashe da kuka yanda annabi sai ya ga mata cewa kana yuftiru ala ma yannan ya kasance yana bude baki da ruwa ne zalla sannan kuma ita saharu bima kuma da ruwa yake yin suhu saboda haka sai ya fara kuka yace masa wallahi tallahi malam daga yau kakanka ta yanke saka yace wallahi ga abinda na gani da safe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace in zo in same ka kuma in zo in fitar da kai daga talauci daga yau din nan ka daina talauci malam yaje nuna masa mota a cike da kaya yace wannan duka naka ne ya dauki kudi mai yawa yace ya bashi yace saboda Allah yace kuma malam lalle kai kana kan alheri yace wallahi daga wuri kaza nake shine wannan bawon Allah yayi kuka yace ni din yace to alhamdulillah aka zo sallar isha yace jama'a albishirinku arziki ya zo yace jama'a ku yi layi wallahi tallahi yace jama'a ku yi layi haka ya raba musu ya dauki dan iya abin da zai ishe shi a gidansa kawai a gaban wannan mutumin ko mutum bai sai ya hana shi ba haka yace ku tadi ba ya raba musu kudin ya raba musu ya dan dabi iya abin da zai ishe shi wannan bawan Allah bai dade ba ya ji labarin cewa wannan malamin ya rasu wannan shine alamar godiyar Allah dan iya abinda Allah ya baka ka gode wa Allah kuma ka ji cewa kana da self contentment shine ka wato ka wadatu da Allah abinda Allah ya baka kada ka rinka idon ka yana kallon na wane yana da kaza jama'a ya kamata wannan aya ta zama mana darasi akan mu rinka tunawa da ni'imar da Allah ya mana akwai wanda ya fika arziki kullun abinda muka fi dubawa arziki akwai wanda ya fika arziki amma wallahi kafin shi kwanciyar hankali akwai wanda ya fika arziki amma wallahi wannan mutumin yana neman shi ya zama kai ka zama shi saboda abin da yake ji a cikin zuciyarsa jama'a ba wai yawan arziki shine yawan alheri ba ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ce mutane sun dauka yawan dukiya da yawan ai shine alheri kawai ba shi bane Allah ya samu dace uzkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah rama kama
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم متاننا ku shiga wannan ƙasa mai tsarki wanda Allah ya rubuta ta gare ku wala tartaddu ala adbarikum kuma kada ku juya da bayan ku fatan qalibu khasirin sai ku komo ku zamo masu asara ya qaumi dukulul ardal muqaddasatan lati kataba Allahu lakum limana ya qaumi ati'u amra Allahi azza wa jal wadkhulul ardal mutahhara allati كتب الله تعالى لكم دخولها wannan gari mai tsarki wanda Allah ya wajabta muku ku shiga cikin ta ku shiga ku bi umarnin Allah shine allati kataba Allahu lakum bimaana allati awjaba Allahu ta'ala alaykum dukhulaha wanda Allah ya umarce ku shiga ko kuma allati qasamaha Allahu lakum shine kataba lakum wanda Allah ya yanke a matsayin garin ku ne dama na ku ne ku yan kasa ne ku koma garin ku ku shiga wala tartaddu ala adbarikum ai wala tarji'u an amri Allah azza wa jal kada ku juyo ku bar umurnin Allah madaukakin sarki fatan qalibu khasirin ai fataktaru khusrana ad-dunya wal akhirah sai zama kun yi asara a duniya da lahira allati kataba Allah lakum wanda Allah ya rubuta muku ko dai ya rubuta a matsayin naku ne ko kuma ya wajabta muku shine manan kataba Allah lakum wala tartaddu ar-riddatu shine abin nan al-irtida shine mutum
wato ya juyo ala adbarikum jam'i ne na addubur shine azhar baya kenan ana cewa irtadda ala ala duburihi ya juya da baya idan mutum aka tashi wani abu sai ya ce shi ba zai ba ko kuma ana so a ganshi ta gaba sai ya juya an gane ko fatan qalibu bi mana fatarji'u ko fata'udu khasirin wadanda suka yi asara a cikin wannan aya muna fahimtar cewa idan wato abin nan umarnin Allah madaukakin sarki annabawan Allah iyana su su isar alladina yuballiguna risalatillah suna isar da sakon Allah ne shi yasa yake musu ku shiga inda Allah ya umarce ku ba umarni na bane sakon Allah ne ni na wa iya in isar muku da sakon Allah ne sannan kuma ina jan kunnen ku kada ku juya baya saboda in kun je za ku yaki ne yaki kuma an je to an hana juyawa baya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار شنو ولا تتدوا على أدباركم كذا أزو أنا ياكي كجويا دبايا كزما ما سو كارفين هالي كزما ما سو نونا واتو أبنن كورجيني كزما ما سو نونا كزاري فتنقلبوا خاسرين إذا كوكا كين هاكا فتو ذاكوي أسارا أشكي وانا أكوي أبوا أكو نتاوي أكوي أمرني نبيو أكوي هاني na uku kuma akwai gargadi akan sakamakon in an ki abi umarnin umarnin shine ku yi abin da Allah yake ku shiga hanin shine kada ku yarda in kun zo shiga ku juya da baya sannan gargadi shine in kuka saba ba ku shigan ba ko kuka shigan kuma kuka juya da baya to fatan qalibu khasirin za ku yi asara abu na hudu shine wanda shi kuma sai dai mu fahimce shi mafhum ne idan kuka yi udkhulul ardhal muqaddasat lati almuqaddasat lati kataba Allah lakum kuma walam tartaddu ala adbar ba ku juya da baya ba to me zai faru zai zama a ƙarshe fatan qalibu ghanimina kenan za ku zama masu cin nasara masu riba ba zai zama kun yi asara ba an fahimta me Allah yake
qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
قالوا يا موسى سكتي دشي يا موسى إن فيها قوما جبارين أشكم وننغري دككي فتا أكوي وأنسو متاني جبارين ƙarfafa wa inna lan nadkhulaha mu kuma tabbas ba za mu taba shiganta ba hatta yakhruju minha har sai sun fita daga ciki fa in yakhruju minha idan sun fita daga cikin tannan fa inna dakhilun mu kuma sai mu shiga qalu ya musa inna lan nadkhul qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina suka ce ya Musa ka nutsu ka gane a cikin garin nan fa akwai wadansu mutane karfafa in baka sani ba yanzu kaje wannan shine amsar mutanen sa gare shi akwai ladabi a cikin wannan na farko suka ce ya Musa mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun zo kiran sai su ce ya Rasulullah ko ya Nabiyullah amma su kuma suka ce ya Musa sunan da Allah yake kiran sa da shi an gane ko shine su ma suka kira shi da shi wannan rashin ladabi ne daga banu isra'ila kun fara jin amsoshin su kenan inna fiha qauman jabbarina lallai a cikin wannan garin akwai wadansu mutane jabbarin bi mana ashidda'u aqwiya yan bala'i ne wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha mu kuma in dai wayannan mutane yan bala'i suna ciki gaskiya bara mu shiga ba fa in yakhruju minha fa inna dakhilun ga sharafi in kana son mu shiga to su fita sai mu shiga ba za a yi ɗayan biyu ba kenan na farko mu ba za mu yake su ba na biyu kuma ba za mu shiga mu zauna tare da su ba kawai su fita fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in sun fita mu kuma mu shiga a cikin wannan muna fahimtar cewa annabawan Allah sun sha gwagwarmaya wallahi dole ne Allah ya daukaka annabawa sama da yanda ya daukaka kowa. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa minan nas tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Annabawa dole ne kawai malam sun cancanci Allah ya yabe su. Ka dubi tsananin hakuri irin na annabawa. Abun da ya kamata mu koya a nan shine kai a matsayinka na malami, kai fa magaji ne na annabawa, kai baka kai darajar annabi ba. Amma wani malamin rashin hakuri akan mutanansa wajen karantarwa ta kai, wani malamin ke kasassan zuciyarsa akan mutane akan dan karamin challenge da ya samu a wurin mutanansa ya kai makura. Amma wannan annabawan Allah ne waɗanda sun fi kowa daraja. Amma ka ji mutanansa ya faɗa a lokacin da ya gama faɗa on the spot suka ce ba za mu yin ba, kai ɗalibanka bai babu saba maka haka ba, amma duk duniya ta san ka da bala'i. Ya kamata mu zo muna da hakuri in dai muna so mu zo magadan annabawa, kuma mu gane da cewa ba wani mutum a duniyan nan da ya isa a ce ba za a yi challenging ɗinsa ba. Babu shi wallahi. Duk matsayinka sai mutane sun zo, wani zai maka da'a, wani kuma ba zai maka ba. Saboda haka suka ce inna fiha qauman jabbarina, akwai su mutane a ciki jabbarina. Mu kuma ba za mu shiga ba inda mutanen nan suna nan. Ka dubi duk wa'azin nan da ya yi yanzu ga yanda abun ya ƙare. Wa'azi ya yi amfani? Allah ya sa mu dace. Don haka wannan yana nuna mana cewa duk mai koyarwa ya zama yana da haƙuri shine watawaso bil haq ga wa'azi, watawaso bis sabr ga haƙuri. In baka hada biyun ba baka cika surar ba. Watawaso bil haq kai wa'azi, watawaso bis sabr kai haƙuri, kuma ka koya wa mutane su ma su yi haƙuri. Kuma jama'a mu fahimci cewa wallahi mu gode wa Allah. Mutanen da Allah ya bamu yanzu zaka zo ka zauna kana karatu, mutum 1 2 3 4 5 dari dubu suna zaune suna sauraron ka, wannan ba daga kai bane daga Allah ne. Akwai waɗanda sun fika daraja sun zo sun yi wa'azi an musu duka, annabawan Allah kenan. Akwai wanda in yazo wa'azi sai aka yatsa a cikin kunne a toshe ido a rufe. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, ina so su zo a gafarta musu, amma ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Akwai wanda in yayi wa'azi wallahi kashe shi ake yi. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulu qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin, in kuntum sadiqin, in kuntum mu'minin. Akwai wanda in suka yi wa'azi wa ka'ayyin min nabiyyin qutil, da yawa annabawa an kashe su, kai ba a kashe ka ba, ba a zage ka ba, amma akan dan wani karamin abu ne da ka koyar ba a yi ba, shikenan duk duniya sai ka kasa hakuri. Jama'a mu zama muna da hakuri wallahi. Wannan sunna ce ta annabawa, kuma dukkan annabawa zaka samu suna da wannan dabi'a ta hakuri da kuma juriya akan da'awa. Allah kuma yace ulaiikal ladina hadahumullah fabihudahum muqtadi, hanyar su zaka bi inda zaka yi wa'azi. Jama'a mun fahimta? Allah ran makama mu je.
Qala rajulan min alladhina yaqafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu.
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما سي ودان سو مزاجي بيو daga cikin wadanda suke tsoron Allah, an'am Allah alaihima, Allah ya musu ni'ima, udkhulu alaihimul bab, suka ce kai jama'a ku shiga wannan kofar, ku shiga ga mutanen da aka ce muku ku shiga gare su. Fa idza dakhaltumuhu, idan kun shiga, fa innakum ghalibun, to tabbas ku ne za ku yi nasara. Wa 'ala Allahi fatawakkalu, ga Allah ne za ku dogara. In kuntum mu'minin, in kun kasance mu'minai, duk inda aka ɓaci akwai na kirki. Kuma duk yanda kake gani cewa mutane sun saba maka, akwai wuda a samu na kirki. To don saboda waɗannan na kirkin dole ka yi haƙuri ka ci gaba da yi, akwai wanda za su amfana. Fa zakir wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, za ta yi amfani wa mu'minai, akwai mu'minin da zai ji. Idan an ɓata maka rai karfe fushi ka daina wa'azi.
idan an bata maka rai kada kai fushi ka dauki matakin da zai zama wato wadansu za su ga kamar ba saboda Allah kake yi ba kai hakuri akan wannan fasbir li hukmi rabbik kai hakuri akan hukuncin ubangijinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alherin dan adam da Allah ya taba halitta a duniya kuma mutumin da yafi kowa adalci wajen hukunci mutumin da yafi kowa tsoron Allah aka tara kayan ganima a gaban jama'a bai buya ba bai ce aje a dawo a gaya zai yi ba bai kira wasu yayi shawara ba ubangiji ya gaya masa ga yanda zai raba sai ya raba da kansa da hannunsa ya raba yana gama rabawa sai wani mutum ya tashi yace inna hadhihi al-qismata ma udila fiha wannan rabon ba adalci a ciki wa ma urida biha wajhu Allah kuma ba kuma ba saboda Allah aka yi wannan aikin ba a wata riwaya yazo gaban manzon Allah sai yace masa ittaqillaha ya Muhammad ce ka ji tsoron Allah Muhammad ba haka ne Allah ya ce ka zo kamar yanda ka ga dama ba muna nan mu ne masu kokari mu ne ɗan wahalan kuma ka zo ka raba mu wasu ashe da ma abin da ya kawo shi shine abin duniya za ka yi fama da irin waɗannan in manzon Allah ya yi fama da su kaiwa yace ittaqillaha ya Muhammad manzon Allah sai yace man ya'dilu idza lam a'dil yace ni yanzu in ban yi adalci ba duniya waye zai adalci yace yanzu ubangiji ya amince da ni akan wahayin sama ko bara ku amince da ni akan kasa ba aya manuni fi sama wala ta'manuni Allah ya amince da ni akan abun da sirrin sama Allah yana bani ina ba ku wahayi ku kuma ku kasa amince da ni akan kayan duniya saboda haka mutane duk yanda suka yi duk yanda kai da su za a samu na banza kuma za a samu na kirki waɗansu mazaje biyu daga cikin su sune waɗancan biyun da muka faɗa din nan sai su suka tashi sai suka ce suna taya shi wa'azi suna ce masa jama'a ku bi da'a ku yi umurni ku bi umurnin Allah ku bi umurnin annabinku ku shiga garin nan in kun shiga za ku yi nasara ku dogara ga Allah abinda ake nema kenan karfin mutanen nan ba shine zai nuna nasara ba dogarar ku ga Allah nasara tana wurin Allah ne waman nasru illa min indillahi al-azizil hakim waman nasru illa min indillahi inna Allaha azizul hakim ku dogara ga Allah za ku samu nasara saboda haka duk yanda aka samu na banza dole akwai na kirki an fahimta kuma waɗannan na kirkin sune waɗanda ko don saboda su zaka tsaya ka hakura ka ci gaba da gwagwarmaya Allah ka samu dace qalu ya Musa
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا سكتي يا موسى بل مبكى ta ƙarshe mu fa hakika ba za mu taba shiganta ba har abada ma da mu fi ha matukar suna cikin ta bari mu maka yankan wuka fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hafuna qa'idun ku tafi da kai da ubangijin kan ku je ku yi yaki mu muna nan muna zaune in kun gama sun fita sai ku kira mu sai mu shiga abubuwa uku fa suka hada masa inna harfu tawkid lan kuma suka ce abada dai nuna kada ma ya taba tsammanin wai wa'azin sa zai amfani duk yanda zaka tuna mana da wani imar Allah ba za mu shiga ba hakika kwata kwata har abada amma ba mu ce mu mun hana yaki ba ku je ku yi ku fadhab anta wa rabbuka faqatila mu ba za mu yi ba amma ku je da kai da ubangijin ka ku yi in kun gama mu kuma sai mu zo mu shiga tunda shiga ne aka ce za mu shiga amma yaki kan ba za mu yi ba wannan shine fa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa annabi Musa din nan annabi Musa din nan ya kai makura wajen hakuri da mutanen sa shekara da shekaru yana fama da su cikin annabawa a zahirin abin da zaka gani ba wanda zaka ga ya sha gogormaya da mutane masu bala'in taurin kai irin annabi Musa bisa ga zahirin koyarwar alqur'ani alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallama da mutane suka yi cutar da shi aka mata wannan abun aka ci mutuncin sa sai ya ce Allah sarki Allah ya jikan annabi Musa an cutar da shi da fiye da wannan amma ya hakura don haka ni ma dole in hakura sunnar annabawa ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun wannan kalmar tana da girma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a masa haka ba ya samu mutane mazajen kwarai sahabbansa alaihim ridwanullah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi mutanen da Allah ya ba kowane annabi daga cikin mutane shi yasa sai da Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah yana son sa kuma ya fifita shi akan saura don haka sai aka fifita sahabbansa sama da sahabban sauran annabawa kowane annabi da yana da hawariyai dan gani kashe ni na kusa kusa da shi amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi karfin imani da karfin zuciya da tawakkali lokacin da aka zo yakin badar ba su taba yin yaki ba kuma ba su da experience akan yaki sai dan iya dan kadan ba su da yawa su 300 da wani abu ba wani makami da yawa ba kayan fada da yawa ba kuma abun hawa da yawa wadancan kuma sun zo suna da yawa sun fi su yawa sun fi su kayan makami daidai irin na wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu mutanen wato bayan mutanen muhajirai ɗan uwansa mutanen makka sun yarda cewa za a je a yaƙi da su ya ce mutanen madina ba zan zo a zama da ban yi alkawari da su cewa in sun zo za mu yaƙi ba don haka bari in je in gani cewa ko za su yarda a yaƙi ya je ya same su ya ce to ta yiwu fa a yaƙi me ra'ayinku kuna gani cewa in na ce za a yaƙi za ku yarda saboda in sun ce ba za su yarda ba zai sa su dole ba sai al-miqdad ibn al-aswad ya tashi ya ce ya rasulullah ya ce wallahi inda zaka keta da mu zuwa cikin teku ka fada wallahi zamu fada suka ce ba za mu gaya maka irin abinda banu isra'ila suka ce wa annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun mu za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun suka ce ka je kai yaki da kai da ubangijinka muna tare da ku in kai gaba mun yi gaba in kai baya mun yi baya suka ce muna tare da kai mutuwa da rayuwa wannan shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya tara su duka gaba ɗayan su Allah ya ce laqad taballahu ala nabi shi annabin jagoran su ma dugu uban tafiya sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe masa imma ya taba laifi Allah ya karbi tuban sa wal muhajirin da dukkan waɗanda suka tattaro daga makka suka biyo shi wal ansar da dukkan waɗanda suka karbe su a Madina Allah ce duka Allah ya yafe musu wallahi Allah bai fata ba mu je zuwa al-ramma
qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatimuna fil ardh فلا تأس على القوم الفاسقين
قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي النبي موسى يتي يا أبنجينا ني دي بانا ملكر كوا سي دي كينا دتن أوانا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين دون هكا كربا سكانينا كيهو كنشي سكانينا دمتانا نمفاسقين annabi Musa alaihi salam sai ya koma ga Allah da yaga mutanen nan sun ce ba za su yi ba sun ki sai addu'a ya ce ya ubangiji ni dai ka umarce ni na isar da umarni na amma ni kam kuma ni zan yi aikin illa nafsi ni kan na yarda zan yi wa akhi da ni da dan uwana don haka muna jiran umarninka wadannan kuma fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin ka yanke hukunci tsakanina da su wadannan mutanen da suka yi fasikanci suka ki su yi da'a menene hukuncinka tsakanina da su ni da na ida na kuma ni na mika wuya da ni da dan uwana mu mun yarda duk abin da kace zamu yi qala sai Allah yace to ga sakamakon su fa innaha muharramatun alaihim 40 sana na haramta musu shiga cikin ta dadin ta kayan da suke cikin ta na alatu ababan more rayuwa da zasu samu a cikin ta na haramta musu ba za su samu ba 40 sanatan sai sun yi shekara 40 yatihuna fil ardi suna dimuwa a bayan kasa suna rangaranga a bayan kasa suna dawurura ba za su samu damar shiga ba fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin kada kai bakin ciki akan mutane fasikai
annabi Musa yayi addu'a idan abu yafi karfin ka sai a mai da shi wurin wa sai a mai da shi wurin Allah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق كده saboda haka idan mutum yayi wa'azi ko yayi gargadi ko yayi wani abu yaga mutanen sa sun yi masa ta'addanci sun yi masa wato abin nan taurin kai da sauransu sai addu'a ya koma zuwa ga Allah zukatan mutane suna ga ubangiji ne sannan kuma mutum ya maida al'amarin ubangiji ya yanke hukunci kada mutum ya ce Allah ya tsine musu kaga bai ce Allah ya tsine musu ba sai ya ce Allah ya hukuncin da yake so shine Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana Allah ya ce to ya haramta musu shigarta har shekara 40 wannan 40 sana din nan an yi nasabin sa ne saboda farfiya to ko yazo muta'alliqun ne bi tahrim ko muta'alliqun ne bi ti ko yazo muharramatun alaihim muddata 40 sana ko kuma yatihuna fil ardi muddata 40 sana za su yi ta imuwa har sai shekara 40 ko kuma ba za su samu shiganta ba an haramta musu ita zuwa shekara 40 dukan su biyun dai suna iya aiki a wuri guda za su yi ta imuwan kuma ba za su shigan ba sai sun shekara 40 kuma haka akai sai da suka shekara 40 galibi daga cikin waɗannan da suka yi taurin kai duk sun mutu ba su samu shiga ba sai dai ƴaƴan su an gane ko shine Allah ya ce kada kai bakin ciki akan mutane fasikai bimana fala ta'asaf 'alal qawmil fasikin muna fahimta a cikin wannan ayar cewa sako yana iya sa Allah ya cire maka ni'ima tun daga nan duniya in kai sako ka ƙi bin umarnin Allah abinda kake gada da shi sai Allah ya hana maka shi yasa ce muharramatun alaihim ba wai ga ta bane haramun ne karkaci ba za a baka bane kayan dadin ba za su samu ba haka suka yi ta imuwa sai sun tashi sun yi tafiya kuma daga su zuwa gurin ba nisa amma za su tashi su yi tafiya sai sun wuni kamar sun yi kusan shiga sai dare yayi suna tsayawa gobe sai su gansu a inda je suka fara ko sai su gansu can baya haka suka yi ta yi ko su ta yawo kasar tana juyawa suna ta tafiya amma baya suke a madadin gaba haka suka yi ta yi kuma sai da aka shekara 40 a tsakanin wannan lokacin ne annabi Musa alaihi salam Allah ya masa rasuwa wanda suka shiga da su sune rajulan din Yusha'u dan Nun shine ya jagorance su da shi da wannan daya Kalib ibn Yufana sannan muna fahimta a cikin wannan cewa yanda mutum ya ki to kai ka kai bakin ciki fala ta'ata 'alal qawmil fasikin mutanen da suke sabo ko suke wane ne karkai bakin ciki wannan abinda zai yi zai dame ka a ranka amma abinda Allah ya zo yin musu kai kar ya saka ka damu shi yasa annabi Salihu yace fa kaifa ata 'ala qawmin kafirin ya zan yi bakin ciki akan mutane kafirai in abinda ya riga ya same su ya same su karka ji tausayin su shi yasa in ukubar Allah ta tabbata kan mutum ba a tausayin sa shi yasa Allah yace ayi hukunci wa waɗanda suka yi zina sai yace wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kar ku ji tausayin su in an zo musu haddin Allah duk wanda ya zama za a masa hukuncin Allah to ba a jin tausayin sa sannan kuma wanda yayi laifi wa Allah Allah ya zo kama shi to ya zama ba abin tausayi ba fala ta'sa 'alal qawmil fasikin ba wani abin tausayi ko wani abin bakin ciki saboda shi lokacin da yake yin nasa ai ya gama shan charholiyar sa yanzu kuma an zo ton din Allah ne shi ko Allah in ya tashi wa kazalika akhdu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ka mana rahama Allah ka bamu zuciya wadda za ta dogara gare ka kuma ka bamu zuciya mai karfin imani da zamu maka da'a mu yi wa annabawan ka da'a ba za mu zama masu sako ba abinda ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fai mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk